Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A Jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Yau 15 ga watan Satumbar shekarar 2019, sunana Mahmud Lalo. Ma'aikatar cikin gidan Saudiya ta ce an shawo kan wata wuta da ta tashi da safiyar jiya Asabar a matatun man fetur din kasar da ake kira Aramco, wadanda ke garin Abqaiq a gabashin Saudiya, sai dai babu wanda ya rasa ransa sanadiyar tashin wutar. Wani kakakin mayakan Houthi a Yemen ya ce su suka kai hari da jirgi mara matuki, sai dai babu cikakken bayani kan ko harin daga kasar ta Yemen aka kai shi.
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية
gidan talabijin din kasar ta Saudiya kenan yake sanar da cewa an shawo kan wutar da ta tashi a matatun man. Kafofin yada labaran kasar sun rawaito cewa an kai harin ne da misalin karfe 4 na safe jiya Asabar a gogon yankin. Kakakin mayakan na Houthi kanar Yahya Sari ya ce jirage mara matuka 10 suka harba akan kamfanin matatun man na Saudiya. To halin da ake ciki, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya zargi Iran da jagorantar kai waɗannan hare-hare a ƙasar ta Saudiya, lamarin da ya sa adadin man da take fitarwa a rana ya ragu matuƙa. Sai dai Pompeo ya tsame hannun Yemen a harin, yana mai cewa hukumomin Tehran ne ke da alaki. Duk da cewa mayakan na Houthi sun ɗauki alhakin kai harin, sakataren harkokin wajen na Amurka ya shiga shafinsa na Twitter ya wallafa cewa babu shaidar da za ta nuna cewa hare-haren daga Yemen suke. Pompeo ya kuma yi kira ga kasashen duniya da su fito fili su Allah wade da wannan danyen aiki da Iran ta yi. Kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta OIC ta zata gudanar da wani taron gaggawa a yau Lahadi domin tattaunawa kan shirin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu na haɗe wasu yankunan yammacin kogin Jordan da yankunan Isra'ila. A ranar Laraba, kungiyar ta wallafa a shafin Twitter cewa mambobin kungiyar 57 za su gudanar da taron wanda Saudiya ta kira a birnin Jidda. A jiya Asabar, ministan harkokin wajen Turkiya ya ce kungiyar ta OIC za ta tattauna kan aniyar Prime Minister Netanyahu ta haɗe tsaunukan Jordan da wasu yankunan 'yan kama wuri zauna a yammacin kogin Jordan da yankunan Yahudawa. Tuni dai kungiyar neman 'yancin Falastina ta PLO ta mai da martani cewa haɗa yankunan da Isra'ila ke so ta yi zai toshe duk wata kafar yunkurin sasanta rikicin da ke tsakaninsu da Yahudawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rotani daga Zimbabwe na cewa mutane kadilin ne suka halarci wajen taron bankwana da gawar tsohon shugaban kasar Robert Mugabe wanda aka yi a filin wasanni a Harare. Bayanai sun yi nuni da cewa kashi ɗaya cikin uku na filin wasa masu halartar taron suka cika, filin da ke ɗaukar mutum 60,000. Shaidu sun bayyana cewa taron bai yi armashi ba ko kaɗan idan aka kwatanta da ɗumbin mutanen da suka cika filin wasan Makil a lokacin da za a rantsar da mutumin da ya yi amfani da dakarun ƙasar ya tilastawa Mugabe murabus daga mukaminsa shekaru 2 da suka gabata. Hafi Marufu, ɗan ƙasar ta Zimbabwe ne, ya kuma faɗi dalilin da ya sa ya ƙi zuwa taron bankwanan da gawar ta tsohon shugaban ƙasar.
Doing something else or sometimes even relaxing with my family.
Yace na gwammace na je na yi wani abu kamar na zauna a gida na huta cikin iyali na maimakon zuwa wannan taro. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce an kashe dan Osama bin Laden, mutumin da ya kafa kungiyar Al-Qaida a wani sabon yaki da ta'addanci da Amurka ta kai a yankunan Afghanistan da Pakistan. Wata sanarwa da ta fitar ta yi nuni da cewa kisan Hamza bin Laden ba wai za ta tauye wa kungiyar samun jagora da mutumin da suke gani na da alaka da babansa ne kadai ba, har ma da hana kungiyar gudanar da wasu aikace-aikacenta. A yan watannin baya, wasu kafofin yada labarai sun rawaito cewa an kashe Hamza Bin Laden shekaru biyu da suka gabata, amma gwamnatin shugaba Trump bata tabbatar ba sai a jiya Asabar. Ana tunanin ya mutu yana da shekarun da suka haura 30. Kasar Pakistan ta ce an kashe mace sojoji hudu sannan an jikkata wani na biyar a lokacin da wasu 'yan ta'adda daga yankin Afghanistan suka bude wuta a wasu wurare biyu. Daya daga cikin harin, wanda shi ya fi muni, ya auku ne a gundumar da ake kira Dir, inda dakarun kasar na Pakistan suke wani aikin gina katanga. Sannan wata kafar yada labaran kasar ta Pakistan ta rawaito cewa wasu tsageru sun kashe wani soja na daban yayin da suke aikin sintiri a ranar Juma'a a arewacin gundumar Waziristan.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Wa sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade. Kiran da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni na Sura da Mail Hikaya zan gabatar. Me masu ruwa da zaki ke cewa ne bayan tabbatar da shugaba Buhari nasara da kotun karar zabe ta yi, PDP ta ce ba makawa za ta dauka kara. Zaben fuddugonin APC na kananan hukumomi a Niger ya yi sanadiyar asarar rayuka. Me yi zafi ne. Waɗannan da babin ra'ayi za su zo muku cikin shirin da yardar Allah.
Surely we appeal the decision. There's a lot wrong with the judgment. Plenty.
Ba makawa za mu dauka kara zuwa kotun koli don akwai abubuwa da dama da bamu amince da su a hukuncin da aka gabatar ba, inji ɗaya daga lauyoyin PDP Mike Ezekwemi bayan korar karar kalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben 2019 da PDP da dan takarar Atiku Abubakar suka shigar. Duk alkalan kotun karar zaben guda biyar karkashin jagorancin Justice Muhammad Garba sun kawo jojinsu na korar karar, ciki har da ture batun kalubalantar ta shugaba Buhari kan sayyancin takardarsa ta kammala makaranta da ya gabatar lokacin tsayawa takara. Lawyer Ezekwemi ya ce tamkar yadda mutuwa take dahir, hakanan niyyarsu ta dauka karar. Tsohon shugaban hukumar EFCC Nuri Bado shi wakilci shugaba Buhari a zaman kotun.
Ba abinda ba a taba ba, alkalan nan sun yi aiki tsakani da Allah. Ba wani daya a cikin su guda biyar duka wanda ya fita ya ce yana da wani ra'ayi daban wanda abinda suka tsaya. Ban yi tsammani duk wanda yake bin harkar shari'a a Najeriya da ya ji wannan hukunci ya sa akan cewa an yi aiki kwarai tsakani da Allah. Suna da haƙƙi, suna da dama su je Supreme Court. Dama abinda ake yi kenan. Yawanci idan an je kotu ana ba mutum dama a sake dubawa kuma. Kamar yadda suka fara zuwa tribunal din, mun je mun ansa, muna tsaye kuma a shirye idan an ce za a je appeal a Supreme Court, da dan Allah za mu je. Mun san kuma da dan Ubangiji da taimakon Ubangiji abinda mutane suke so shine abinda zai tabbata da dan Allah. Mutane sun zabi President Muhammadu Buhari, sababbin mutane ne, mun ba wani magudi, ba wani rikici, gaskiya ne aka yi. Idan kuma haka ne, Allah na gani, Allah zai tabbata an yi gaskiya, abinda mutane suke so shine zai tabbata.
Wani rado banda haka kai lawyer ne a matsayinka na wanda ya karanta wannan bangaren, lokacin da kake zaune a kotun nan kana sauraron yadda ake gabatar da wannan hukuncin, menene ya fado ma rai cewa Najeriya tana da alkalai masu gaskiya ko kuma akwai bukatun wani gyara?
Wallahi gaskiya na zama kamar da za a ce proud. Na ji daɗi musamman da shi alkali na gaban ɗin wanda yake chairman na tribunal na paral ɗin, Justice Garba, yadda ya faɗa ya bi ɗaya ba abu ɗaya wanda ya bari, ya ba da hujjoji, ya jima ko wanda kowaye abinda ya yi magana a wannan kotu, ko abinda wani wanda ya zo ya ba da shaida, ba wani wanda bai sake dubawa ba a wannan hukuncin da ya yi dinnan. Da kaji ka sa akan cewa mutane masu hikima ne, mutane masu gaskiya ne, da ke da ke samu kamar wannan. Idan dai kai dan Najeriya ne, da kaji gaskiya tsakani da Allah, ko ma wanda yau dinnan su ne suka fadi a wannan hukuncin da aka yi, su ne ba su samu nasara ba, su ma da kansu sun sani akan cewa an yi hukunci mai akan hanya hanya akan ka'ida da gaskiya. Abu ne wanda samun ci gaba ne a Najeriya din. Ana zuwa dai da kadan da kadan dai muna tahiya. Abubuwa na canjawa. Da kaman tribunal din nan sai yayi shekara biyu wani lokaci har ya fi haka ba, amma yaushe yanzu muka yi duka karan da aka shigar wajen ina tsammani wajen June ne ko aka shigar da wannan kara May June July aka fara hearing har August shigar September gashi an bada hukunci an ce za a je Supreme Court din da kyar zai iya wuce ko kaman wata biyu kafin dai karshe wannan shekara da alama za a iya kammala komai.
Gwamna Atiku Bagu da nake bi da halarci zaman kotun bai garibar matakin ɗaukaka ƙara ba.
Zaɓin da 'yan Najeriya suka yi na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, kotu mai kula da shari'a ta zaɓe ta ba da hukunci, kuma duka alƙalai sun tabbatar da cewa duk zargin da ake yi ba gaskiya ba ne. Sun tabbatar da cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya cancanci tsaya zaɓe, kuma 'yan Najeriya da suka zaɓe shi lalle ne sun zaɓe shi, kuma shi ne ya ci zaɓe. Muna ganin yadda aka tsaya awa tara aka ba da dalilai da hujjoji, gaskiya wanda ya ce zai ɗauka ƙarar nan bai nuna ƙauna ga Najeriya ba.
Shi ma Simon Bakolalon na Filato na da ra'ayi ɗaya da takwaran nasa na Kebbi.
Wannan shari'a a matsayin na lawyer da kuma a matsayin na ɗan siyasa ba wanda bai ji daɗin shi ba, domin an kara kusan awa tara muna zaune a nan ba wanda ji yunwa.
Kotun sauraron ƙarar zaben ƙarƙashin Justice Muhammad Garba ta yanke hukuncin a yanayin da ba yawan mutane, ba kamar yadda ya faru a zaben 2007 ba, inda shi kansa shugaba Buhari da ma Atiku Abubakar ke kalubalantar marigayin shugaba Umaru Musa Yar'Adua na PDP a kotun ƙarar zaben, a lokacin da 'yan sanda suka yi wa kotu zobe da karnuka da manyan bindigogi. Wannan dai a zahiri baya rasa nazaba da cewa an ga mulkin PDP, an ga mulkin APC, da koma dai yaya, inda ba wata jam'iyya bace nan gaba ta samu ragama, za a ci gaba da muhawara ne tsakanin manyan jam'iyyun biyu da suka yi mulki, suka gurbana gaban kotun zaɓe, da aka ba wani sabon abu da kansa talakawa tururuwa zuwa Abuja don mara wani sashe baya in ka ɗebe masu yin ɗan shari'i a yanar gizo. Tun gabanin tafiya kotun Buba Galadima na PDP ya ce ba zai yanka wa kare ciyawa ba wajen jiran hukuncin kotun, don shari'ar ba za ta yi musu adalci ba.
Tun daga Laraba ake gane juma'ar da take zuwa. Mu ai mun saba da wannan. Ai daga statement din da DSS suka bayar, al'adar su ce idan ana kokari a yi wani abin da ba daidai ba, ko kuma suna zaton kila za a yi wani abu da ba mutane ba za su karba ba, sai su yi rigama da masallaci su jefa sanda. Akwai masu shirin yin kaza, akwai masu shirin yin kaza. Daga nan za ka gane menene ake.
Wannan dai ya nuna injiniya da ba kwa tunanin za ku samu abin da kuke so a gaban kotun nan.
Eh to, daga inda waɗansu mu da muke da experience na rayuwa ba a irin shari'a na wannan daga 2003 zuwa yau.
A takaice dai injiniya, yanzu jikin jam'iyyar PDP ba shi da kwari kenan kan wannan hukunci.
A ni ba zancen jam'iyyar PDP nake maka magana ba, ina maka zancen Buba Galadima wanda yake da experience na harkar shari'a da kuma irin yadda hukuma in tana son ta yi murɗiya, tun kafin ta yi murɗiyan za ta soma sawa waɗansu mutane baƙin fenti. Wannan sani na ne na kai na ba na jam'iyyar PDP ba ne.
Sakataren walwala na APC Ibrahim Masari ya so yin gugar zana ga Buba Galadima.
Ni inda yake al'adar duniya ban taɓa yin Atiku ba, ko ba zan yi Atiku ba, amma dai babu dalilin da zai sa mutane irin masu kamfani wanda su duk wanda suka raɓa sai ya lalace sannan suke gane shi. Duk darajar ka, duk mutuncin ka, duk yanda jama'a ke zanka, idan suka raɗe ka to baka cin zaɓe ba sai an san baka
zaɓe. Ibrahim Masari, za ka kawo mana misali ko ɗaya na waɗanda kike cewa masu kan bari ɗin nan?
Irin su Buba Galadima. Buba Galadima da ya zauna yana tare da Janar Muhammadu Buhari, takara aka yi sau uku bai ci zaɓe ba, sai da ya bashi sannan Allah ya jinke shi ci zaɓe. Tun daga 2003, 2007, 2011, Buba Galadima yake tare da mai girma shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Janar Muhammadu Buhari, ai ba a ci zaɓe ba. To sai da ya bar Buhari ne. Allah ya sa shi mai kan bari ne, duk inda ka dora shi abun baya yin tasiri, to sai da ya bar shi sannan ya shirade. Ana jin garken magana.
Wannan kenan kan hukuncin kotu, sai mu jira kotun koli da yardar Allah. Mustapha Nasiru Batsari matso kusa da labarin yadda aka samu akasi a zaben fidda gwanin zaben ƙananan hukumi na APC a jihar Neja.
Mutane biyu ne aka kashe tare da jikkata wasu da dama, a ciki har da 'yan sanda biyar lokacin zaben fidda gwani na neman mukamin kujerar shugabannin ƙananan hukumomin jihar Neja da jam'iyyar APC mai mulki ta gudanar a cikin makon jiya. Dattijan APC a jihar Neja a Waisu Giwakuta ya yi kiran da gwamnatin jihar Niger da ta gudanar da kwakwaran bincike akan kisan mutum guda tare da jikkata fararen hula da ma jami'an tsaro a garin Kuta.
Gwamnati ta nada kwamiti mai zaman kanta su gano me ya faru ne, su wa suke da laifi.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da mutuwar mutane biyun a kananan hukumomin Rafi da kuma Shiroro tare da jikkata jami'an ta guda biyar din a yankin na karamar hukumar Shiroro. Kakakin 'yan sandan DSP Abubakar Dan Inna ya ce akwai mutane 25 da aka kama, ana tuhumar su da hannu wajen tayar da wannan rikici a lokacin zaben fidda gwanin.
Mutanen da hukumar 'yan sanda da ta kama kusan 25 ne.
Batun Kuta din nan akwai masu zargin kaman ko 'yan sanda ne masu suka yi harbi aka samu rasa rayukan nan, wani martani za ka?
Ina so in gaya ma cikin da Kuta akwai 'yan sanda ne masu an raunatar da su, an kai su asibiti ana treatin nasu. Dan abin da kuka sanje daga baya ma 'yan sanda ma aka koma ana jifa ana abin nan. Shi GPO ma shi ya karin tsirata da shi wannan returning officer a wannan lokacin.
To jam'iyyar APC ta ce zaben fidda gwanin yayi kyau sai dan abin da ba a rasa ba, inji shugaban shiya ta Arewa wanda kuma ya yi magana a madadin APC Sharif Ibn Usman Adam.
Madama shi zabe ba a yin shi a gama shi haka baka samu korafi ba. Yau idan ni na yi nasara zabe ya min kyau, wanda kuma bai yi nasara ba zabe bai mashi kyau ba. Kuma muna nan muna dubawa domin mu binciko mu tabbatar da gaskiyan irin korarrufan da aka kawo.
Me ya faru a karamar hukumar Shiroro?
Ga binciken mu da ya gano rasarai da aka yi bayan an yi zabe ne an riga an gama irin mutane da suke fitowa su yi zanga-zanga kan wasu abubuwa, to tsakaninsu da 'yan sanda ne wannan abin ya faru.
A yanzu dai APC ta sanya kwamitin sauraron korafe-korafe a cikin watan Nuwamba mai zuwa ne dai za a gudanar da zaben kananan hukumomi da kansilolin jihar Niger.
Allah ya kai mu Nuwambar don a shashi da gare ta nema za a yi zaben gwamnan Kogi da Bayelsa. Yanzu kuma sai babu ra'ayi.
Sunana Ayarima Suleiman Ibrahim, jagoran gamayyan kungiyoyin magoya bayan jam'iyyar APC masu bukata na musamman na ƙasa. Gune bai kare ma jam'iyyar APC duk da cewa mun samu nasara a kotun Tribuna. Matukar ana son a samu nasara 100% shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sa ministoci har yanzu a kusa lokaci wannan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai iya tura sunan mutane masu bukata na musamman don a tabbatar musu da minista. Barata-barata da ake fa ba za a kawo ƙarshen shi ba in har ba sa mutane masu bukata na musamman a shi ministoci ba. Lalle har yanzu mutane masu bukata na musamman tamfar bayu muke.
Me ya hada hukuncin kotu da masu bukata ta musamman ko ministoci?
A'a, kai nasara ne ga jam'iyyar APC daga sama har ƙasa. Har yanzu akwai kalubale akan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kuma jam'iyyar APC kasancewa ba sa mutane masu bukata na musamman cikin wannan tsarin. Har yanzu abin kunya abin takeici babu wani gwamnan da ya komishina na mutane masu bukata na musamman. Muke tunanin cewa idan in har ana so a samu zaman lafiya 2023 ba wai rigima muke son mu ja a jam'iyya ba, sai sa muke jan hankalin shugaban kasa Muhammadu Buhari. Idan ba yana son a ce 2023 jam'iyyar ta wargaje ba, to wajibi ne a sa mutane masu bukata na musamman, shine za a tabbatar mana cewa mu mutane ne masu yanci ba bayu ba.
Masu sauraro, duk da wannan ra'ayi ma na Yarima, muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham da ma wakilin mu na jihar Niger Mustafa Nasiru Batsari da ma sauran kafafen labaru kawayen muryar Amurka da kansa wannan shirin. Ni Nasiru Adamaili Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A kwanan nan ne dai hukumomi a jihar Lagos suka kama wasu 'yan arewacin Najeriya kimanin 123 da suka fito daga jihar Jigawa da niyyar tirani a jihar ta Lagos. Shiga birnin Lagos ɗin ke da wuya, hukumomi suka kama su tare kuma da zargin watakila suna ɗauke ne da makamai. Ko da yake tuni rundunar 'yan sanda ta jihar Lagos ta sako mutanen, amma kuma tambaya da 'yan Najeriya ke yi shine ko me yasa 'yan arewacin Najeriya musamman matasa ke tururuwa zuwa kudancin kasar musamman ma dai Lagos domin cirani ko gudanar da ayyuka da akasarin su na karfi ne. Dr. Shaibu Aliyu malamin tarihi ne a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
Shi dangantaka tsakanin kudancin Najeriya da arewacin Najeriya wani abu ne da yake kididdin tarihi tun kafin zuwan Turawa. Za ka samu akwai mu'amala ta cinikayya da sauransu wannan saba su ba wani abu ne sabo a yanzu ba a hali ko za ce a yanzu abin da yasa ya kawo haka saboda wani abu ne da yake an shatar jihohi ko wani jiha da ce akwai kabilun da suke wannan jiha shine ne ake ganin a idan wannan sun tafi daga wannan waje sun tafi sun zama baki a wajen amma in ka kalli Lagos ita kanta ai za ka ce wani lokacin ma da aka yaki tsakanin Kosoko da Akintoye ai yawanci sojojin da suka yi yaki a lokacin nan Hausawa ne yan arewacin kasar nan sannan in ka duba yawanci akwai kabilu da yawan gaske wanda yan arewacin kasar ne wanda sun taimaka wajen gina al'umma Yarbawa da sauransu musamman ka kono gari ake nan shi Oyo tsakanin Ogbomosho da Oyo da Ibadan ai wannan garin Hausawa da Fulani da Kanuri su suka asasa wannan kasa kai wani abu ne da yake ba wani abu ne sabuwa amma ba wata al'umma da take rayuwa da zaka ce ita kadai ba ta da baki a cikin wannan kasan ba in ka duba ko arewacin kasar nan in ka je cikin garin Zaria zaka samu akwai Yarbawa da yawan gaske a bakin kasuwa wanda sun kai shekara 400 ko shekara 500 in ka je Kano ai wannan ake kinsa ayage yawancin su Yarbawa ne wanda su dukkan sun zama yan kasa da sauransu saboda wannan abu na mutanen arewa su je kudu ko kudu su je arewa ba wani abu ne da ake sabo a cikin tarihin wannan kasan ba amma a yanzu yan siyasa suka amfani da wannan dama domin su kawo baraka su kawo tashin hankali su gane cewa a wata kabila dake zaune a wani waje su ne suke kawo fitina ko suke kawo rashin jituwa ko kuma suke aiwatar da wasu abubuwa na ta'addanci a wannan kasa wannan gaskiya wannan babban kuskure ne
yanzu ga dai wasu daga cikin sana'o'in da matasan ke yi a jihar ta Lagos sun hada da aikin acaba ko okada kamar da aka san shi a nan a kasarin irin waɗannan matasa dai masu zuwa birnin na Lagos domin kwadago ko cirani dai sun shaida mani cewar suna zuwa ne sabili da rashin aikin yi a jihohinsu wasu su ma dai sun bayyana cewa sun mallaki takardun karatu daga diploma zuwa takardar horar da malamai ta NCE amma kuma ba sa samun aikin yi a can ga dai yadda Malam Rabilu da ke sanarwa a Caba ya shaida mani ganin yadda hukumomin a jihar Lagos ke barazanar hana sana'a ta okada a birnin kamar da yadda suka shayi a can baya.
Lalle dole ne a shugabanni na state-state da dama ko gwamnoni su dau mataki matakin da za su dauka ko shine su ba ainihin indijin nasu mutanen su aikin yi domin a samu wannan masa
kama yan asalin jihar ta Jigawa da kuma sake su ya jawo cece-kuce a tsakanin yan majalisar dokokin jihar Lagos inda suke kira ga hukumomi da su kara daukan matakai na hana baki shigowa jihar ta Lagos bisa abinda suka kira cunkoso da suke karawa birnin to sai dai kuma a ce Alhaji Abubakar Muhammad na baban yawo wani dan arewacin kasar da ke shiga da kuma fita a birnin ta Lagos ya bayyana kiran yan majalisar da cewa rainon wayo ne kuma ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa
a ra'ayina baban gida in ka lura su mutanen kudu an mai da mutanen arewa kaman ba a Najeriya muke ba kwanaki ka san jihar Lagos ta kama yan arewa wajen su 200 na su rufe commissioner of police na kasar ya ce a sake shi amma har suna cewa me yasa za a sake su wai kasar su tana da matsala tana cikin wani hadari kuma babangida bari in fada ma wani magana yan Najeriya kamar su malamin Kano suke cewa Najeriya daya ce amma kowa ya san gidansu to shin mu ba yan Najeriya bane yan arewa har alleluya ga gonan jihar Kano Lagos wai na cewa wai wai aka sake su suna cikin hadari saboda haka an ka lura ma baban gida kasan nan fa Malam Muhammadu Buhari wallahi sai ka tashi in kana so kasan nan ta hada wata zaman Najeriya kasa daya yaya mu ake mana cin kashi
to sai dai a cewar masana tattalin arziki irin su Kasimu Garba Kurfi akwai bukatar gwamnatoci su kafa masana'antu irin na saka ko kuma masaka domin samar da aikin yi ga matasa
yanzu Lagos in ka kasa ta kishi 10 ina tabbatar ma kishi 8 ko zuwa 9 ba ruwan su da aikin gwamnati ko gwamnatin tarayya so abinda gwamnati ya kamata ta bude waɗannan kafofin ta taimaka yadda zai zamana an samu ma'aikata sun taso yanzu ka dauki ma'aikata ta saka ma'aikatun saka nan kasar sama da 50 sun mutu duk duniya babu ma'aikatar da ke daukan ma'aikata kananan ma'aikata irin ma'aikatar saka to saboda haka irin waɗannan ma'aikatun shi ya kamata gwamnati ta maida hankali saboda za ta dauki ma'aikata kuma za a san masa aiki
yanzu dai a yanda wasu al'umma kudancin kasar ke korafi game da kwararan da yan arewacin Najeriya ke yi zuwa kudancin kasar a cewar masana tarihi irin su Dr. Sha'ibu Aliyu na ganin wannan ba sabon bane, kuma babu wanda zai iya hana irin wannan lamari aukuwa. Hasali ma masu irin waɗannan korafe-korafe ba san yadda tarihin zamantakewar al'ummar Najeriya yake ba ne.
To, shi alal hakika tabbas akwai abubuwa za ka kalle shi ta fuska guda biyu. Za mu kalla a ce akwai rashin aikin yi, amma ko da da aikin yi zai wahalan gaske ka hana mutane su kwararu su tafi kudu. Ko kuma ɗan kudu su kwararu su zuwa arewa domin harka ce ta sana'a da kasuwanci da sauransu. Saka ba wata jiha da za ka ce wannan jihar ita kadai al'umman jihar ne kadai za su rayu ba ta da ta samu baki da kansu jihar ba, ba zai ta iya ba. Kamar ma in ma ka ɗauka yanzu ba ma kadai Najeriya kadai ba, ko ka koma ƙetaren ƙasashen Najeriya kamar Niger, Chad, Cameroon, za ka samu 'yan Najeriya da yawan gaske. Mu'amala ta kasuwanci ta kai su kuma yawan ayyuka. Haka nan kuma za ka samu 'yan Cameroon da 'yan Chad da 'yan Niger da sauran 'yan Benin duk a nan ƙasar Najeriya. Saboda wannan wani abu ne da yake kar mu zo mu mai da shi wata abu da a ce a'a wani abu ne da yake dan me isa saboda rashin aikin yi ne in arewa za su tayi su kwararsa su kudu. Wannan ba rashin aikin yi bane, a'a wata mu'amala ce ta wadda ta dade ta maganar cinikayya ta sana'a da sauransu. Kuma mutane suna da dama a cikin ƙasa zamantakewa guda gaba kida suna da dama su tashi zai kowanne jiha su zauna su yi sana'o'insu. Idan muka fara wannan kowanne jiha ta ce okay za ta kori ainihin bakin da ke cikin jihanta ba za a zauna lafiya ba, din ba za ta taɓa yiwuwa ka ɗaukaci in ji Kaduna ta ce za ta kori dukkan Yarbawan da ke cikin jihar Kaduna ba, ko kuma iyamun da ke zauna cikin jihar Kaduna ba, ko wasu ƙabilu da ba 'yan jihar ba ce za ta kore su saboda ainihin suna ganin ba su 'yan jihar ba ne. Wannan gaskiya ba ƙaramin kuskure ba ne. Ko da aiki ko ba rashin aikin yi ba zai taɓa yiwuwa ba ka samu al'umma ta zauna ba tare da sun tashi sun je wani waje domin su ga cewa inda za su gudanar da sana'ar su ba yadda ya kamata.
To kana ga kaman akwai bukatar gwamnati ta kwabawa shugabannin kudancin Najeriya da ke irin wannan gori ko kuma barazana.
Tabbas haƙƙi na gwamnatin tarayya, kuma akwai doka a cikin tsarin kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba da dama ga ɗan Najeriya ya tafi ko ina yake so ya gudanar da harkokin sana'arsa ko kuma ya yi kasuwancinsa ba tare da tsamuguma ko kuma tozatarwa ba. Wannan kundin tsarin mulkin Najeriya ba da wannan dama. Sai ka ga wajibi ne ga gwamnatin tarayya ta tsawatar ga dukkan wani ɗan siyasa domin harka ce ta mutane suke so su amfani da siyasa domin samun wani goyon bayan siyasa ko kuma samun wani daukaka ko kuma abu. Amma wannan gaskiya ba karamin fuskure ba ne. Ko da sana'a ko ba sana'a a cikin jihohin arewa da cikin kasar nan ba zai taɓa yiwuwa ka ga cewa mutane sun zauna ba tare da sun kwari zuwa kudu ba, domin a harka ta kasuwanci. Me yasa aka samu sabo a Lagos? Me yasa aka samu sabo a Lagos? Ina aka samu dukkan inda aka samu sabo? Ai, ungoni ne na Hausawa a Gege. Idan ka je akwai gari Efe, akwai Ede, akwai waɗannan na bayani ba, dukkan waɗannan gari ai garuwa ce da Hausawa suka asasa shi. To dan me za ka zo ranar ɗaya ka ce a wai za ka kwaso dukkan 'yan arewa da suke sana'a su ka dawo da su? To idan su kuma jihohin arewa su ma suka ce to dukkan wani bai rabe ko wani iyamu da ke jigoyinsu ya bar jihar, me zai faru kenan? Ka gana an samar da wata baraka ba kankani ba. Wato wajibi ne ga gwamnatin tarayya ta jawo hankalin dukkan gwamnoni da 'yan siyasa da suke kokari su siyasantar da wannan harkoki domin kawo wani barakan da yake ba zai samar da ma mai ido ba, domin wannan abin zai samar da wata fitina ce wanda ba a san inda za ta iya karewa ba.
Dai a yanda aka zara ido domin ganin matakan da shugabanni ko gwamnatocin jihohin arewacin Najeriya za su dauka na magance wannan matsala, akwai alamu da ke nuna cewa 'yan arewacin kasar musamman ma matasa za su ci gaba da tururuwa zuwa kudancin kasar musamman Lagos domin samun ayyukan yi da nufin inganta rayuwarsu da kuma na iyalansu. Babin ya jifirin murai Amurka daga Lagos.
Nigeria kasar da ya uwa daya, uwa daya uba daya kasar daya. Nigeria uwa daya uba daya, fada tayi ko bar kabilanci da bambanci a junanmu. Mu hada tayi mu daina fada na addini ko na siyasa. Nigeria kasar da ya uwa daya uba daya.
To madalla, kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Waƙoƙi masu daɗi.